Sashen Hausa muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alpha Radio kuma si za kuma a iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Ka Almasihi Garba ne da Mahmud Dalo da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a wannan hantsi na ranar Laraba 17 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji wani rahoto na musamman kan wani shiri na biyan diya ga manoma farar fata da aka kwace gonaki a zamanin tsohon shugaban kasar Zimbabwe. Safilu Hashim Gumal zai shigo da shirin sa na ciki da gaskiya. Garba Awal kuma ke gabatar da sharhin jaridun kasar Kamaru. Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru biyar bayan da gobara ta lalata cocin mai daɗaɗɗen tarihi wacce ke Paris babban birnin ƙasar. Shugaban Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan ƙasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afka majami'ar mai shekaru 850 inda ya ce za a ƙayata ginin, yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunƙule wuri guda.
Alors je vous le dis très solennellement ce soir. I am solemnly telling you tonight this cathedral will be rebuilt.
Yace hakikanin gaskiya ina faɗa muku a wannan dare cewa zamu saki gina wannan majami'a tare, wannan kadara ce ga ƙasar Faransa. Saboda haka wannan aiki zai zamanto abin da zamu sa gaba a cikin shekaru masu zuwa. Ko da ke gobarar ta lashe daukacin bangaren da aka gina da katakwaye, amma hukumomi sun ce ma'aikatan kashe gobara sun yi nasarar ceto fitattun husumomin cocin guda biyu. A jiya Talata, shugaba Donald Trump ya miƙa saƙon jajensa ga takwarar aikinsa Macron ta waya tarho bisa wannan ibtila'i da ya auku a ranar Litinin. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tataccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller wanda ya yi bincike kan katsalon daɗin da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa shugaba Trump ya yi nasara. A wani abu da ake ganin mataki ne na ci gaba da sukar binciken na Mala, a jiya Talata shugaba Trump ya sake ikirarin cewa rahoton ya riga ya wanke shi daga zargin aikata wani laifi da ke da alaka da zaben, duk da cewa shi kansa Trump da sauran Amurkawa jira suke da su ga bayanan da rahoton ke kunshe da su wanda aka mika shi ga ma'aikatar shari'ar a kwanakin baya bayan da aka kwashe watanni 22 ana bincike. A ranar Litinin shugaban na Amurka ya kuma yi ikirarin cewa abokiyar hamayyarsa a zaben 2016 Hillary Clinton ce ta aikata laifi tare da kwamitin zartarwar jam'iyyar Democrat da kuma tsaffin jam'iyyar wato jami'an tsaron ƙasar waɗanda ya saba musu gugar zana da laƙabin ɓata garin 'yan sanda, inda har yakan ce ya kamata a binciki masu bincike. To a wani labari na daban kuma, a yau Laraba ake sa ran gwamnatin Amurka za ta sanar da ƙarin sabbin takunkumi akan Venezuela da Cuba da Nicaragua a wani mataki na ƙara ƙuntatawa ƙasashen. Ita dai gwamnatin shugaba Trump ta himmatu ne wajen ganin an kawar da Nicolas Maduro daga Caracas babban birnin ƙasar da zama da shugaban majalisar dokokin ƙasar Juan Guaido a matsayin shugaban ƙasa, yunkurin da tuni wasu ƙasashe sama da 50 suka mara Amurkan baya. Gabanin wani jawabi da mai baiwa shugaba Trump shawara kan harkar tsaro John Bolton zai yi a yau Laraba, wani babban jami'in gwamnatin Amurka ya jaddada cewa za su iya ɗaukan kowane irin mataki akan Venezuela. A cewar Bolton, burin Amurka shine a miƙa mulki cikin ruwan sanyi, yana mai cewa sun ƙudiri aniyar ganin an yi sauyin gwamnati. A wani yunkuri na ganin an saka hukumomin Venezuela a wani yanayi na takura, Amurka har ila yau ta ƙara nuna matsin lamba ga ƙasar Cuba wacce take taimakawa hukumomin Venezuela. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya naɗa mai ba da shawara na musamman Nicholas Haysom a matsayin mai taimakawa ƙungiyar tarayyar Afirka ta AU a shirin shiga tsakani da take yi a rikicin siyasar Sudan. inda dakarun kasar suka kifar da gwamnatin da dan shugaban kasar Umar al-Bashir a makon da ya gabata. Antonio Guterres ya faɗa wa shugaban majalisar zartarwar kungiyar ta AU Musa Faki Muhammad cewa mai bada shawara Hesom zai zama to cikin shiri a duk lokacin da ake buƙatar sa. Shi da Hesom ya kasance shine babban jami'in majalisar ta ɗinkin duniya a Somalia a da, amma bayan watanni hudu gwamnatin kasar ta kore shi a lokacin da ya yi ƙurin shiga tsakani a matsayin wakilin tsohon shugaban kungiyar Al-Shabab wanda ya so ya tsaya takara a zaben kasar ta Somalia amma hukumar zaben kasar ta hana shi. A ranar Litinin da ta gabata kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya Allah wade da juyin mulkin na Sudan ya kuma ba dakarun kasar wa'adin kwanaki 15 da su miƙa mulki ga gwamnatin wucin gadi ƙarƙashin jagorancin Farar Hula. A yau Laraba masu zaɓe a ƙasar Indonesia suka fara kada ƙuri'unsu da misalin ƙarfe 7 na safe a gogon yankin, zaben da ya kasance shine mafi girma a duniya wanda za a gudanar da shi cikin kwana guda. A bangaren zaben shugaban kasa ana fafatawa ne tsakanin shugaba mai ci mai kuma sassaucin ra'ayi Joko Widodo da tsohon janaral Prabowo Subianto mai tsananin kishin kasa.
Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kai tsaye za mu fara da wannan rahoto na musamman. A Zimbabwe, manoma farar fata waɗanda gwamnati ta ƙwace wa gonaki na sa rai amma tare da takatsantsan kan alƙawarin da shugaba Emmerson Mnangagwa ya yi masu na biyan su ko da wata ƙirdiya haka. An sake jaddada wannan alƙawarin tun ana ƴan kwanaki ƙasar ta yi bikin zagayowar ranar samun ƴancin kanta wato gobe. Columbus Mufanga ya shirya wannan rahoto ma muryar Amurka wanda na fassara kuma zan karanta. Ranar Lahadi, kafafen yaɗa labaran gwamnatin Zimbabwe sun ruwaito shugaba Mnangagwa yana alƙawarin biyan ƴardiya haka ga fararen fata waɗanda ba su da wata sana'a sai noma, amma aka ƙwace musu gonaki a gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe aka rarraba ma baƙaƙen fata. Shugaba Mnangagwa ya ce gwamnati za ta biya kuɗaɗen sake gyara ƙadarorin gonakin kamar irin su gine-gine da madatsun ruwa. Hatta waɗanda suka taɓa kasancewa manoma sun fara ɗunguma zuwa ofisoshin ƙungiyar masu sana'ar noma ta Zimbabwe inda suka gabatar da takardun buƙatar a biya su diyya. Glenn Johnston, wanda aka ƙwace ma mahaifiyarsa Agnes gonarta tun shekaru 17 da suka gabata, na ɗaya daga cikin irin waɗannan manoman kuma tun sannan ya ci gaba da zama da mahaifiyar tasa a birnin Harare. To amma Johnston ya ce yana kafa da wannan alƙawarin na shugaban. Ya ce a taƙaice dai kamar dai an mana wannan alƙawarin. To amma akwai wasu sharuɗan da ya kamata mu cika. Don haka yanzu da muke kan cika sharuɗan daga ƙarshe za a biya mu kuɗin diyyar. Ga dukkan alamu sanin wannan gaibin sai Allah. Tun a shekara ta 2000 aka fara ƙwace gonakin fararen fata bisa izinin shugaba Mugabe, wanda ya fito ƙarara ya ce zai daidaita rashin adalcin da aka tafka a zamanin mulkin mallaka. Daga nan yawan amfanin da ake nomawa a ƙasar ya yi matuƙar ƙasa, kuma masu suka suka yi ta ɗora laifin durƙushewar tattalin arzikin Zimbabwe kan wannan ƙwace gonakin. To amma kuma suna ɗora laifi kan takunkuman da ƙasashen yammacin duniya suka ƙaƙaba ma ƙasar a shekara ta 2002 saboda maguɗin zaɓe da kuma take-taken haƙƙin ɗan adam da ake zargin sun faru. Douglas Mahia na jam'iyyar Zanu PF mai mulki baya ganin ya kamata ƙasar Zimbabwe ta biya diyya ga manoma farar fata waɗanda a ganinsa hasali ma ƙwace gonakin ƙasar suka yi ƙarfi da yaji da kuma ƙarfin bindiga.
At least it's important that we compensate for their sweat.
Yace to amma cewa muke za mu biya su gumin su kenan. Kuma idan hakan ya faru, to fa dole ne al'ummar duniya ta saki maraba lale da Zimbabwe a cikin harkokin siyasa da tattalin arzikin ƙasa da ƙasa. Kungiyar masu sana'ar noma ta Zimbabwe ta ce ta anshi takardun mutane kusan 1,000 masu buƙatar diyyar waɗanda za ta miƙa ma gwamnati. Shugaban ƙungiyar Ben Gilfin ya ce yiwuwar biyan diyyar ta ƙarfafa ma mambobin ƙungiyar gwiwa gabanin zagayowar ranar samun ƴancin Zimbabwe ranar Alhamis wato gobe kenan.
I think for many people the last 20 independences have come and gone.
Yace ina ganin a wurin manoma da dama bukukuwan zagayowar ranar samun yancin kai na shekaru 20 da suka gabata sun zo sun wuce ba tare da irin wannan albishir din ba. Amma a yanzu an tabbatar mana cewa ana duba wannan al'amarin ka'in da na'in, don haka muna yabawa sosai. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin Mnangagwa ta ce tana fatan zaman doya da manjan da ake tsakanin Zimbabwe da kasashen yammacin duniya zai kawo, kuma tattalin arzikin kasar mai tangal-tangal zai farfado saboda mutanen Zimbabwe su samu cikakken cin moriyar yancin da suka samu a siyasance. To wannan kenan, kafin mu ci gaba ga marigayi dan kwairo. Allah jikan dan kwairo. To yanzu kuma bari mu koma gefe guda, Sarfilu Hashin Gumalle ya gabatar mana da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. A yau zamu ci gaba da kawo korafin da wasu makiyaya biyun nan suka yi na zargin wani abokin mahaifinsa da ake kira Alhaji Nagandu da cin amanar mahaifinsa Alhaji Gambo mai kimanin shekaru 70. Inda idan masu sauraro na biye da mu a shirin da ya gabata, mun je da Dahir Dogo ya bayyana mana yadda Alhaji Nagandu ya hada kai da wasu ƴan banga aka kama mahaifin nasa. Aka ci masa mutunci tare da yanke masa hukunci tamkar a kotu, har ma da karbe masa shanu har 35 da wasu makudan kuɗaɗe. A makon da ya gabata dai mun tsaya a daidai wurin da Dahir Dogo yake bayyana mana yadda kanin Alhaji Nagandima ya kama ɗiyar Alhaji Gambo ya yi mata fyaɗe. Ga dai ci gaban tattaunawar.
Ya yi mata fyaɗe shi ne sai da mijinta da baban mijinta sai suka ɗauki magana suka kai masu ‘yan banga ɗin.
Wato ma'ana tana ma da aure.
Sai tana da aure
kuma amma aka yi mata fyaɗe.
Aka yi mata fyaɗe shine aka kai masu wa'annan ƴan bangan da suka zo suka kore shanu 36 suka ba Alhaji Nagandu, sai suka kai karatan, sai su ƴan vigilante suka ce ai su ba maganar su bace ba, maganar fyaɗe maganar ƴan sanda ne. Shine suka tura su wajen ƴan sanda. Da suka tura su wajen ƴan sanda aka ce shi ma babanmu dole sai ya tafi tunda ɗiyarsa ce. dole ta sa shi ma ya tafi yana zuwa sai aka tura su wata kotu wadda ba waccan kotu ba wadda aka kai shi aka yi rubuce-rubuce cewa ya yadda zai ba da shanu 36 sai aka kai shi kuma wata kotu aka canza wata kotu alƙalin ya kama shi suka hada baki da alƙalin da su alai na gandun sai aka kama shi aka daure shi aka saki tunda aka saki zuwa kuma aka kamo baban gida Bature dan Alhaji Gambo an ce Alhaji Gambo ne yake da laifi me yasa aka kamo Bature aka saki kamo Bature aka hada su dan shi aka daure bayan an daure su bayan kwana biyu ba shari'a ba komai alƙalin haka yace shi ma aje a koro sauran shanun da suka rige
ina zuwa sun je sun kai ƙara an yi fyaɗe kuma ya zama an daure su bayan fyaɗin kuma kotu ce ta sa aka daure
amma ƴan sandan wurin sun yi bincike sun tabbatar da fyaɗin gaskiya ne domin har da bindiga na toka ya tare ta har ƴan sandan har sun yi kokarin sun bindigar ta zo hannunsu kuma sun tabbatar da hakan amma a haka shi alai na gandu da yake ya kulla sharri da mugunta a rayuwarsa haka kuma ya je ya zartar da maganan nan zuwa kotu aka sake kama shi Alhaji Gambo aka daure sannan ba shari'a ba komai aka ce kotun ta ce aje a koro shanun sauran shanun a zo a miƙa masu duwan bamu dai san inda suka miƙa shanun ba a haka da na samu labarin haka ni na tashi na je wajen Sale Bayari na yi mishi bayani
o Sale Bayari shugaban kungiyar Fulani ta Jam Allah
ke kan Allah
shi ba yana zaune a Jihar Plateau
yana zaune a Jos ne Jihar Plateau na je na mishi bayani shi ne ya yi yunkurin a kawo su kuma aka kawo su na Abuja
ba mu gane da lamarin ya kasance ba wani mataki shi ya dauka wato kuma sai kuka kai masa ƙara ka faɗa masa abin da ya faru daga nan me yayi
shi kuma daga nan sai ya rubuta ma shugaban ƴan sanda takarda
na ƙasa baki
ɗaya na ƙasa baki ɗaya to shine shi shugaban kuma ya ba ƴan sanda umurnin cewa su je su kamo su zo da su don a yi bincike
wato su Alhaji
da ƴan banga shine kuma duka aka je aka kamo su aka zo da su nan Abuja post CID ƴan sanda suka bincika suka tabbatar da abin da aka faɗa gaskiya ne babu ƙarya kuma babu sharrin da aka yi masa daga ciki sai suka buɗe shi Alhaji na gandun da ƴan bangan suka ce to su yanzu sun yadda da abin da suka aikata za su mai da mu Alhaji Gambo shanun shi ga ni ga sauran mutane ga shi Alhaji Sale Bayari suka ce a ba su sati biyu za su lodo shanun nan su kawo su
shanun gaba ɗaya guda nawa ne suka bata
shanu 150 ne
aka cinye su haka
aka kawo wannan hanyar sai suka ce to za su kawo shanu aka ba su sati biyu ran sati biyu na shika babu abin da suka yi sai suka dawo da lawyer da suka dawo da lawya daga nan ya dinga yawo da hankalin mu sai a ce yau sati biyu mu zo ba su zo ba sati uku wata daya a haka dai har dai kuma dai ƴan sandan dai su suka san dubarar da suka yi dai suka sake maido su suka dawo to daga wurin suka rike su da suka rike su aka kai su Kuje aka aje su kotu
a gidan yarin Kuje
aka aje su bayan aje su can dama da shi wannan lawyer da wani ana ce mishi wani chairman nasu dai Muhammadu Gongola da shi da lawyer suka bi su dai can suka yi ta kokarin an san su to bayan sun je an ba da bailin su shine Sale Bayari ya nuna bai gamsu ba shine ya kira ofisin Kolo aka zo aka tura SAS ofisin SAS shugaban SAS
su ne ofishin Kolo
shi ne aka sake daukar su sai aka mai da su wurin aka shi ne aikin on ya kira ni na wurin na zo aka zo da su aka ce me ya faru duk na yi bayanin abin da aka yi can suka je aka karbo file case na abun nan na post-CID aka zo suka tabbatar da bayanin da na yi haka yake shine suka ce to ya za a yi a samu shanun Alhaji Gambo suka ce to yanzu suna son a samu lokaci a tafi da su za su akwai shanu suna can wani gida suka ba da ajiyar su saboda haka suna son muje da Alhaji a ba mu shanu da su waɗannan yan sar din shine yan sar suka ce to suka sa mana rana mu zo ranan kafin ta zo da suka sa mana shine sai suka saki kira na suka ce in dawo akwai wata hanya mafi sauki shine sai na dawo da na dawo na same su sai suka ce wani dan majalisa ana ce mashi garba ya zo ya karbi belin su amma ya rubuta takarda cewa sati biyu zai kawo annan shanu
wani dan majalisa ne wannan
ana to ni ya taba kira na ta waya bayan ya karbe su ya ce sunan shi garba shede abinda ya gaya mini da bakina da nashi
an majalisar tarayya nan ne ko na jiya taraba
ne to ina sa ran dai na tarayya ne to shine sai suka ce ya rubuta takardar cewa sati biyu zai kawo waɗannan shanu amma a bashi belin waɗannan mutane shine aka bashi belin su to yau muna shekara ɗaya da wata hudu da karɓan belin su bai maido mana bai zo ya kawo annan shanun ba bai kuma maido mana waɗannan barayin ba
idan Allah ya kai mako mai zuwa za mu ci gaba da kawo muku wani sabon shiri akan wannan batu tare kuma da neman duk mutanen da aka ambaci sunayensu don yi wa kowane bangare adalci yanzu amarjin Nasiru Adamu Yalai Kaya ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa mu kasance lafiya
daga shirika yanzu kuma ga Awal Garba da sharhin jaridun Kamaru
zan fara shirin jaridun namu da jaridar economy ta kasar jamhuriyar Kamaru an da taroto mana cewar kamfanin Bolloré dan asalin kasar Faransa yanzu dai kowa ya kosa da shi a kasar domin ana bukatun cewar yayi kokari na barin harkokin kasuwancin sa da yake yi a tashan jirgin ruwa dake birnin Douala an yanzu dai ake ganin cewar a shekarar 2020 ne contractin sa zai kare a kasar sai kuma jaridar Matila anda ita ma ta shiga mana cewar jam'iyyar adawa ta PADEC ta daura sabuwar kawance da jam'iyyar mai mulkin kasar FDPC anda manyan masu fada aji a cikin jam'iyyun suka haɗu a birnin Douala domin ganin cigaban manyan jam'iyyun guda biyu sai kuma jaridar Albatros anda ita ma ta labarta mana cewar ministan cikin gidan kasar jamhuriyar Kamaru a Tangaji yace ya kamata 'yan kasar Kamaru su san cewar suna da makiya a cikin gida da kuma kasashen ketare domin ganin yadda yanzu haka ake bukatan wargaza zaman lafiya a fadin kasar baki daya sai kuma jaridan finance anda ita ma cewa ta yi babban bankin kasashen tsakiyar Afirka yana samun koma baya sai kuma jaridar Anadolu anda ita kuma tsokaci ta yi cewar kan irin yanda sirrin fadar shugaban kasar jamhuriyar Kamaru yake fita a kafafen yaɗa labarai na zamani sai jaridar Le Guidon anda ita ma cewa ta yi wanda yafi kowa yawan shekaru a majalisar dattaban kasar jamhuriyar Kamaru Mfon Mutake mai shekaru 99 dan asalin bangaren yan awaren ingilishi ne ya fara fusata da matsalar da ke addabar bangaren su anda yace nan gaba za su yi zaman dabe a kofar fadan shugaban kasar domin ya samu ya warware matsalolin da yake damun su sai kuma jaridar Quotidien anda ita ma tace masu neman kawo tseko a kasar jamhuriyar Kamaru su san cewar kasar Kamaru ba kasar Sudan bace inji ministan cikin gida a Tangaji jaridar Le Jour kuma ta hango mana cewar dalibai sun koma hutu su na makonni biyu a kasar Kamaru amma a bangaren yan awaren kasar har yanzu dai shiru kake ji sai kuma jaridar The Guardians an da ita ma ta kurmata mana cewar masanan siyasa a kasashen duniya sun fara sharhi akan kasar jamhuriyar Kamaru kan yanda guguwar juyin juya hali na siyasar duniya yake faruwa a wadansu kasashen nahiyar Afirka anda suke jan kunnen shugaba biya da yake kokarin barin kujerar mulki kasancewa ya kwashe shekaru 36 yana mulkan kasar ta jamhuriyar Kamaru zamu kammala shirin jaridar namu ne da jaridar Le Message anda tace manyan na hannun daman shugaba biya ne suke neman bata masa gwamnatin sa wajen rubda ciki da suke yi da manyan kudade na gwamnatin kasar Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru
to a gaishe ka yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu
Assalamu alaikum da farko sunan Amin Mushai ne garin Garba ce da kamar kuma ta Baliga tana batare da Najeriya dangane da wannan matsala ta sufuri da hata jango sace-sace mutane akan hanyar Abuja ta sa basinjoji suka koma jela gan kasa kuma jiragen kasan kuma zama na ana cinkoso ta kamata gwamnati ta duba duk da mun san tana iya kokarin ta kuma muna fatan za ta shawo kan wannan lamari cikin gaugawa da za kowa zai walwala a rika tafiya a ko ina ba tare da tunanin tsari ne tsari hanya ko ne jiran fansa na kama mutane haka ba gwara ba dalili ba fatan Allah ba kan lafiya da zaman lafiya a kire amin nagode mai magana Aminu Mai Shayi na garin Garba ce da kamar kuma ta Baliga ta kabatar Najeriya da Amurka assalamu alaikum sai sunan mu Amurka sunana Alhaji Musa Amurka suya kirin Najeriya sai ga inda da kuma ya a ministan tsaro da sauran sarakunan arewacin Najeriya sai haka ne saboda an kama uwayen kasa a can cikin ayyukan ne da sarakunan suna sun hakin ne suna dare na yan ta'adda gindi ina da kuma ba ta abin gudu har sun kai karfi yanda da za su hana su ya ga za su suna ga sauran su to kusan in ce sarakunan na arewacin Najeriya gaba ɗaya sun ka fata kan su sun ka wala kasu da kan su har sun ka dare gwamnati sun ka hashe musu mukamman su da Allah ba su girman da gwamnati da Allah ba su ga gwamnati ko shi yayi yana karkashin sarki amma ba haka ba yanzu abin biyan lalace idan ba ko su go cikin gari sarakuna ba su yi su ga za su gode shi dan waye shi ne ne ya ake san ne ka san ta a sai haka ta karbari kan lalace ba su bincike ba komai assalamu alaikum sai lala babba Haruna Danda Habatu gaje ga garkuwar kungiyar muryar talaka hakika abin da ke faruwa a jihar Zamfara da Kaduna da wasu sassan arewa na yin garkuwa da mutane da sace-sacen sana ga gaskiya abin kunya ne ga mahukuntan kasar nan don haka ya kamata su tashi su hana kansu tsayuwa su hana kansu datti su hana kansu zama har sai sun tabbatar da sun sama wa al'umma tsaro domin hakkin tsaron rayukan al'umma da dukiya da martaba na al'umman duka ya rataru a kansu su mahukuntan don haka don Allah su tashi domin ceto al'umma na gode daga babba
assalamu alaikum BOA mai magana Alraf tana da cewa babban editor general na kungiyar muryar talaka na a yau zan yi kira ga sabon gwamnan jihar Yobe wanda zai karɓi mulki a ranar 29 ga watan 5 daga Allah ya duba al'ummar Jansi sannan kuma ina kira gare shi doka ta karfe 10 ya kamata ya daga ta kai zuwa ga tsaye sha don a wannan zafi talakawa suna cikin bala'i al'umma suna cikin bala'i na tsananin zafi bayan da za a ga cin ta kofar gida ya yi gida ba iska ba komai da fatan zai duba wannan abu
to yanzu ko ga Mahmud ya dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya alƙawarin sake gina majami'ar Notre Dame cikin shekaru 5 bayan da gobara ta lalata cocin mai dan tarihi wacce ke birnin Paris Shugaba Macron ya bayyana hakan ne yayin wani jawabi da ya yi wa 'yan kasar ta talabijin dangane da wannan ibtila'i da ya afkawa majami'ar mai shekaru 850 inda ya ce za a ƙayata ginin yana kuma mai kira ga ɗaukacin Faransawa da su ɗauki lamarin a matsayin wata dama da za su dunkule a wuri guda. A gobe Alhamis ake sa ran ma'aikatar shari'ar Amurka za ta fitar da tacaccen rahoton nan mai sama da shafuka 400 na kwamitin Robert Mueller wanda ya bincike kan wato bincike kan katsalandan da Rasha ta yi a zaben Amurka na 2016. Shishigin da ake ganin ta yi ne domin taimakawa shugaba Trump ya yi nasara a zaben.
To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Mahmud da ya karanto mana labaran duniya da Salman Abu da ya haɗa mana sautin da kuma injiniyanmu na wannan lokacin Dara Smith. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata alheri.